Baba Suda, Sarkin Labari.
Wata matashiya da ake zargin ta ɗebi kayan madiri, ta ce abokiyar tafiyar ta ce ta kwankwaɗi kodin, amma ita ɗan ɓallin roci ta sha saboda tsadar kodin ɗin.
Mun sha roci ɓalli-ɓalli mai wani abu ne, ni ban sha kodin jiya ban saba, ni ban da kuɗin siyan kodin ba.
Za mu ji yadda aka yi da waɗannan mata. Ita kuwa wata matashiyar da ake zargin tana dukan mahaifiyarta saboda tana hana ta bin maza, ta tsaya a gaban alƙali.
A jiki ne ba a wani abu ba, a baya ne da kuma kafaɗarta. A duka ne kawai, ba ma ba dunƙulewa ba ne ba, ba naushi ba ne ba, a ɗaɗo kawai haka ne suke nemanta.
Muna nan tafa da yadda wannan matashiya ta ƙare a gaban alƙalin. Wasu matasan 'yan fashi su shida sun shiga unguwar Tukuntawa a daren jiya.
Sun kai mutum shida, shekarunsu ba zai wuce shekaru na haka ba, matasa ne dai kamata.
Suka kwakwashe akwai wanda ya ɗaure fuskansa da ƙyalle, mai yiwuwa an san shi a unguwa, baya so a san ko shi wane ne ya ɓoye fuskansa.
Za mu ji yadda suka ƙare da mutanen unguwa lokacin da suka ringayo gangan ko suna fitowa ɗauki. Wani ɗan jaridar bogi ya tsinci talatarsa a Laraba lokacin da yake ƙoƙarin kutsawa kotu don ɗauko rahoton hukuncin ƙarar zaben gwamna a Kano.
Ya ce to shi ɗan jarida ne, to nan take ko aka tambaye ni, na san shi, da ce te ban san shi ba. Ya fito da wani ID card ɗinsa wanda yake niman ma san abin da ID card ɗin ke rubuce a kai ba.
To ko yaya wannan ɗan jaridar bogi ya ƙare da jami'an tsaro? A ɓangaren Zawarawa kuwa.
Ya so ni matuƙa, amma daga baya-baya mun yi aure. Bayan na haifi 'ya'ya biyu, shikenan sai lamari ya canza. Haihuwan nan ta uku ma a lallura na yi ta.
Za mu naɗe tabarmar shirin da fannin mu na lafiya, don Allah sai ku dakace mu.
Nasara daga Allah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana, da jagoran talakawa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu nasara a kotu na tabbatar da shi da zababban gwamnan Kano karo na biyu. A don haka algon ciyaman kuma shugaban karamar hukumar Nasarawa Honorable Dr. Lamin Sani, madadinsa da daukacin shugabannin kananan hukumomi 44 na jihar Kano, kansilolinsu da masu basu shawara da kuma mataimakansu na musamman gaba daya, ke Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mataimakinsa Dr. Nasir Yusuf Gawuna da jam'iyyar APC, murna da farin ciki bisa nasarar da aka samu. Babu shakka gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya cika zakaran gwajin dafi, ya samar wa ɗimbin matasa ayyukan yi, ya inganta harkar ilimi kyauta dole a Kano. Saura da me Kanawa, ku ci gaba da yi wa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje addu'o'i da fatan alheri domin ya ci gaba da samar da ayyuka mana garta. Wannan sako ne daga algon ciyaman kuma shugaban karamar hukumar Nasarawa Honorable Dr. Lamin Sani.
Allah shi mai baita uban abba.
Mai sauraro, kamar kowace rana, yau din ma sallama matakin farko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran dinkire ke muku sallamar, tare da fatan muna cikin koshin lafiya. Allah Ubangiji ya sada mu da dukkanin alhairai, ya tsare mu da dukkan sharri, amin. Kuma shirin zai tsaya ne akan doran al'adarsa ta yin mabudi da karatun labarai, wanda Munira Sila Garko za ta karanto mana su.
Wani lauya mai zaman kansa a nan Kano, barista Aminu Mahmud Darma, ya ce yawaitar kashe-kashen da ake samu a cikin al'umma baya rasa nasaba da rashin jin tsoron Allah da suke yi. Barista Darma ya bayyana hakan ne ta cikin shirin Shari'a Aikace na nan gidan rediyon Dala. Ya ƙara da cewa akwai buƙatar mutane su rinƙa ba da kulawa ta musamman a gidajensu domin kare dukiyoyinsu da ma rayukansu. A nan kuma al'ummar yankin Tukuntawa da ke ƙaramar hukumar birni a nan Kano sun tsinci wata jaririyar yarinya sabuwar haihuwa a kusa da rijiyar da aka tsinci gawar wata yarinya da aka yi garkuwa da ita a kwanakin baya. Tun da fari dai wasu matasa ne da ke yankin suka lura da cewa wani abu na motsi a kusa da rijiyar, suka kuma garzaya wajen. Nan suka iske jaririyar yarinya sabuwar haihuwa. Rundunar 'yan sanda ta bakin kakakinta DSP Abdullahi Haruna ya tabbatar da faruwar lamarin, inda ya ce kwamishinan 'yan sanda ya ce a ɗauki jaririyar zuwa shelkwatar hukumar domin faɗaɗa bincike.
To daga karatun labaran, sai kuma jakada Bahari Isa, wanda zai karanto mana saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun ranar samun 'yancin kan Najeriya.
da sakon Ramus Nusi Ibrahim Damo zamu fara, inda take cewa salamu Baba Suda, gaskiya mun ji dadin zagayewar ranar samun yancin kai, fatan mu bai wuce shugabannin mu na yanzu da su yi koyi da yan mazan jiya. Allah ya taimaki kasa ta Najeriya. Najeriya ta cika shekaru 59 da samun yancin kai, amma ci gaban mu bai kai ko ina ba, ta wani fannin ma sai dai a ce ci baya. Sako daga Ibrahim IB Yalla Bai Farawa. Yusuf Yahuza zawa ciki cewa yake Najeriya kasar mu ta gado, ina yi wa dukkan yan Najeriya fatan samun ci gaba mai dorewa. Muna murnar samun yancin kan kasar mu ta gado da ta cika shekara 59. Muna fatan Allah ya ƙara wa kasar mu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sako daga Muhammad Usman baban Binni Kibiya, shi kuwa Abdullahi Alhassan Yangizo cewa yake masha Allah, ina ta kasa ta murna cika shekaru 59 da samun yancin kai. Allah ya sa su zama masu amfani. Duba da yanayin lokaci, zamu karkade da sakon mu Subahu Lawan Kura wanda yake cewa ranar samun yancin kai yau shekaru 59 kenan, amma jiya yau kamar mulkin mallaka. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanto sakonnin su ba, mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
To madalla, jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yanda shaye-shaye tsakanin mata yake ci gaba da taka bakar rawa, al'amarin da ke nuni ga masu ruwa da tsaki kan cewa su sake jan damarar su sosai saboda su dakile al'amarin. Domin dai wasu mata ne biyu hukumar Hizba ta kama su, sun ɗebi kayan majiri suna tafa man tambele, har ma akai zaton ko barasa suka kwankwada. Amma bayan da aka kai su ofis aka fara tantancewa, har ma suka fara dawowa hayyacin su, sai aka gane cewa ɗaya kodin ta sha, ɗaya kuma roci ta sha, inda mai shan kodin din tace ita aure ne matsalarta, ita kuma ɗayar mai roci wadda ma bata kammala warwarewa ba tace ƙwayar roci ta sha saboda kodin din yayi tsada, kuma ma ai dan balli ta sha ƙwayar roci din.
Mun sha roci balli mana wani abu ne, ni ban sha kodin jiya ba, sai ni ban da kodin siyan kodin ba.
Aure,
kina son aure? Akwai masoyin?
Sai ya samu wallahi.
Me yasa ba?
Saboda ni bana saurayi.
In an kirawo ƴan uwan naki an gaya musu kina son auren, in sun samu miki zaki yadda zaki auren.
Sun ma riga sun sani na, suna nan suna nuna.
Shehu Tasu'u Ishaq shine muƙaddashin babban kwamandan hukumar Hizbar akan al'amuran yau da kullun. Ya ce ai gwara da kodin din yayi tsada, kuma za su hada ƙarfi da ƙarfe da iyaye domin ganin sun magance matsalar.
Godiyar da muke wa Allah kenan da abubuwan sha din suka yi tsada ma, da suna nan a gari barkatai, duk wanda ya tashi nema kawai sai ya samu. Iyaye su ne suke da rawa mai yawa wajen su ga sun rike ƴaƴa ba tare da sun fada cikin wannan abubuwa ba. Za a hada hannu da iyaye da hukuma ya zama an ga cewa an ci gaba da ceto yaran ta yadda zai zama sun kubuta daga wannan. Ita mai sha'awar aure za a ci gaba da ba ta shawarwari, kuma iyayenta su haƙura su karɓe ta a haka, kuma in wanda yake son ta yazo ya zama na ya aure ta.
To duka dai akan shaye-shayen miyagun ƙwayoyin na mata, inda ita ma wata matashiya ake zargin tana dukan mahaifiyarta saboda tana hana ta bin maza, kuma ita din ma tana taɓa shaye-shayen, ko da dai ta ce sau ɗaya ne ta zuba ƙwayoyin samfurin farasha kaga aljan.
Fara ce wannan guda huɗu ce da na tace na ji kamar na kuma dai haka dai na jin dai wani abu dai haka da ito shi dai kawai da ya ce dai wai gashin sha ba abin da za ta yi.
To kuma ba ta yi miki komai ba?
Gaskiya ta yi ma.
Matashiyar dai ƴar unguwar Sabuwar Gandu, ƴan sandan sheka ne suka nannaɗo ta saboda yadda ta raina gyatumar ta. Idan ta yi mata magana ta daina bin maza sai ta hauta da duka, ko da dai ta ce ai dukan ba naushi ba ne kuma ba a fuska ba ne, a baya ne kuma ba dundu ba ne, ɗaɗo ne.
A jiki ne ba a wani abin ba, a baya ne da kuma kafaɗarta, a duka ne kawai haka, ba ma ba dunkulewa ba ne, ba naushi ba ne, a ɗaɗo kawai haka ne suke yi mata. Idan ta zage ni haka zan ɗau hannun da kai.
To kin fi ƙarfinta ne?
A gaskiya ban fi ƙarfinta ba. Sunansa Sadiq, sau biyu na je ɗakinsa.
Sau nawa kika je sabon gari kika tare?
Tsakanin da Allah gaskiya ka sau biyu ne.
A ina kike kwana?
A Ibadan ne nake kwana.
To daga bisani dai ta nemi gafarar wannan mahaifiyata ta.
Sau ita mahaifiya ita ce ta samu ta ɗauki nauyin rainaka haka ka yanzu, da muka samu ka iyayenka haka tarbiyya.
A kin san haka kenan?
Ina san haka. gaskiya ni ma san da ne mata ni gaskiya Allah ba san raina ba kuskure ya ka samu amma ba zan ƙara yi ba dan girma Allah ina neman gafaran kidan Allah da annabi ki yafiya min abin da ni na riga da nayi nan dama ba zan ƙara aikatawa ba
to mu ma dai muna ta yaki neman gafarar mahaifiyar nan taki amma dai ita kotun magistrate mai lamba 30 karkashin mai shari'a Awwal Yusuf da gurfanar da matashiyar a gabanta ta ce a mayar da ita gurin yan sandan shekar sai gobe su dawo da ita su kuma jami'an gidan ajiya da gyaran hali Ibrahim Mukutar Kwaru da baban gida Sani suka danka ta a hannun yan sandan shekar kuma wannan shine jigon rahotannin namu a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 08091449 muna dakonku to gabar matashiyar dai da ake zargi da dukan mahaifiyar tata shine labarin da muka sanya muku a shafin mu na Facebook inda al'umma da dama suka bibiye shi wasu ma suka bayyana ra'ayoyinsa akai kuma jakada Hassan Mamuda Ya'u ya leka mana shafin
A sakon da kuka turo mana a shafin namu da sakon Maryam Sagir Na'ibawa zamu fara wanda tace subhanallahi mahaifiya ba a bar wulakantawa bace Allah ya shirye ki kai jama'a dukan uwa kuma Allah ya kyauta sako daga Aminu Fatakai Ringim jahar Jigawa Fiddausi Ibrahim Na'ibawa kuma cewa take duniya ina za ki da mu matashiya ki ji tsoron Allah Allah ya shirye ki amin to duba da yanayin lokaci Da sakon Zaharuddin Ya'u Ibrahim zamu karkare wanda yace to fa duka kuma gaskiya abun bai yi kyau ba to amma fa ya danganta da irin tarbiyyar da uwar ta bayar domin ai ko wani tsuntsu kukan gidansu yake yi Allah ya sauwake wadanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba mun ga sakonninku muna godiya
to kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku har ma ku bayyana ra'ayoyinku akai ko kuma ma ku ziyarci shafin mu na internet www.dalfmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki daya ko kuma ma shirye-shiryen tashar kai tsaye a lokacin da suke tsaka da gudana mu ne muku godiya To a yayin da waccan matashiya da ake zargin tana dukan gyatimarta za ta yi dako a ofishin yan sanda in ji kotu ita kuwa wata bazawara aure ne yayi mata tutsu mijinta ya janye mata tallafi duk da irin roman soyayyar da suka kwankwada a farko ga dai jakadiyar zawarawan Asma'u Sadiq Baby Nice da yadda akai auren ya mutu ta koma layin zawarawa
Baiwa Allah zamu so miji me ya raba ki da naki miji
Gaskiya abin da ya raba ni da namiji mugu ne wanda shi zaki ganshi ya fita gari face da shi amma idan kika zo kika ga iyalansa wallahi zaki ce ma ba iyalansa bane zai ya shiga mota mai kyau ya sa sutura mai kyau amma fake sai dai ki gani gashi abinci wata ran a gidansa wallahi sai dai a taimaka miki dan sutura sai dai kiga mata suna sa baki ba sai dai in wanki in sun ci san rage su dinga baki ina da abokanai zai dauke su su je can su mi sai wani ma izo neman taimako kina zauna na 10,020 amma wallahi ki akan naira 50 sai ranki ya ba
to amma ba kiya ganin cewa ko wani abin kike yi yasa yake miki haka
gaskiya a'a domin mahaifina ya sha zuwa kasu biyu uku ya tambaye shi ko ta nema ka wani abu yace babu mun zazzauna da yawan mahaifinsa da mahaifiyarsa sai ice ba komai amma fa halin nan nasa ya iya canza
lokacin da kai aure daga farko ya fara irin wannan ko kuma sai da zama ya zama
gaskiya a'a dan da ko a mafarki aka nuna min aka ce zai yi haka in na farka zan yi sadaka saboda ya so ni matuka amma daga baya baya ya aure bayan na haifi ayya biyu shikenan sai lamari ya canza haihuwan nan ta uku ma alallura nayi ta
kina da aboki zama ko ke kadai ce
wallahi ni kadai ce
yana yana da ƴan mata
eh zaki ga test nan kuma yana yawan waya da mata a kira shi ko ya aje wayan dauka in ji mace ce kawai sai in aje masa
kin ce kuna da ayya yanzu da kuka rabu suna ina
suna gun mahaifiyarsa
yanzu misali tunda kin ga akwai ayya da yau kenan zaki yi hakuri a zo a sasanta yayi aure ne
bi aure ba
to kenan kin ga akwai kofa yanayin sasantawa kika sani ko yanzu ya gyara ba ya dan zuwa ya dan ce din nan ai hakuri ko wani
gaskiya ya so da farko dan yayi ta kokarin ma an koma gaskiya mahaifina ma bai bani dama an koma ba domin shi ma kansa mahaifina ya sha wahala yasa ma bai bada dama an koma ba kuma gaskiya ni ma bana fata an koma domin na sha wahala
to mai sauraro daga layin zawarawan ne kuma za mu dan tsahirta albashi idan mun huta sai mu dawo
kira kuma kudin sufuri Shin kana fama da matsalar abun hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko kuma makaranta zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abun hawa a kusa da kai? To jama'ar Kano, albishirin ku. Ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira. Ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauki da mutum zai sauke application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abun hawa, mota ko babur mai kafa uku, sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a dauke ka inda kake, a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa. Zaka iya daukan drone ko kuma tare da passenger. Wani abun burgewa shine idan kai mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka ofishin Mira ka je ka karba. Ƙarin abun burgewa shine zaka iya biyan mu da kuɗi cash, ba lallai sai ta katin banki za a biya mu ba. Ga tsaro da kwanciyar hankali, babu fargabar haduwa da masu kwace da cutar bil adama. Zaka iya samun kyautar Mira 20,000 duk wata idan ka tura ƴan uwa da abokai sakon gayyatar amfani da Mira. Domin sauke wannan manhajar sai a shiga Play Store Android, a Application Store a wayar iPhone, sai a rubuta Mira akwatin bincike, nan da nan zai bayyana. Da zarar ka sauke zai fara aiki nan take. Mira, sifiri a sauƙaƙe.
Albashirin kudalibai maza da mata, musamman waɗanda suka kammala karatun secondary ko diploma ko NCE, Jammaji Academy da ke nan Kano ta bude sabbin ajujuwa domin gabatar da darussa a ranakun Litinin, Talata, Laraba da kuma Alhamis, da karfe 9 na safe zuwa 12 na rana tsawon wata 6 ko kuma shekara 1. Ana gabatar da darussan ajujuwan Jammajin da ke kofar Kabuga. Ba turanci kawai ake koyarwa ba, har ma da general knowledge. Haka kuma Jammaji Academy ta dawo da karatun dare domin ƴan kasuwa da ma'aikata a ranakun Alhamis da Juma'a, su ma dai a ajujuwan namu da ke kofar Kabuga. A nazaran ma ana koda turanci da general knowledge. Masu sha'awa sai su garzaya ofishin Jammaji Academy da ke Tal'udu Runabout domin siyan form akan kuɗi naira 2,000 kacal. Suna budewa kullun daga karfe 9 na safe zuwa 7 na yamma. Domin neman ƙarin bayani sai a kira lambar waya kamar haka: 0807-11-931 ko kuma 0807-531-577. Wannan saƙo ne daga Malam Kabiru Musa Jammaje.
Tumadalla. A nan kuma wasu matasan ƴan fashi ne guda 6 suka shiga unguwar Tukuntawa a daren jiya. Har ma matasa da sauran mutanen da ke makwabtaka da gidan da ƴan fashin suka shiga suka ringa fitowa kawo ɗauki. Amma sai ƴan fashin suka ringa mai da su da bakin bindiga. Haka tilas matasan suka haƙura suka koma ƴan kallo. Ƙarshe ƴan fashin suka yi awan gaba da kuɗaɗe da wayoyin hannu da gwalagwalai da mota. Baya ga harbin mai gidan da suka yi a gefen cikinsa, kamar dai yadda wasu daga cikin matasan makotan gidan suka shaida mana lokacin da muka ziyarci unguwar.
Suka shiga ɗakin yaron suka kwakkwashe computers ɗinsa da makullin motan, a ɗaya daga cikinsu ya wuce kuma ɗakin matar da akwati na kuɗi da wasu abubuwa haka Doris ɗinta suka kwakkwashe. Akwai wanda ya ɗaure fuskansa da ƙyalle, mai yiwuwa an san shi a unguwa baya so a san ko shi wane ne. Inda suka fito kofa aka yi ce musu a'a lallai ba nan za a yi ba, su yi ta nan. A takaice dai shi ya san area kuma shi yake directing ɗinsu da inda za su yi gidan.
Sun kai mutum 6. Shekarunsu ba zai wuce shekaruna haka ba, matasa ne dai kamata. Yana karabi sai ya fito. Ni kuma sai ɗan biyo bayan sa haka. Sai na ji ya dawo gida da gudu. Sun nuna min bindiga. Kuma wasu mutum 2 sun biyo shi haka. Bayan nan kuma sai muka ji harbi. Sai a lokacin sun shiga gidan sun fito sai suka koma sai suka harbi mai gida. Kuma sannan suka tura shi yadda ke kofa da balle a nan hannun hagu. Sannan suka buga mai wani ƙarfi a nan kansa. Yanzu haka ma yana emergency asibitin Aminu Kano.
To mun dai tattaki har zuwa asibitin, amma sai dai kash lokacin da muka je an riga an shiga da shi ɗakin tiyata. A hannu guda kuma mun so jin ta bakin rundunar ƴan sanda nan Kano. Sai dai hakan bata samu ba, wataƙila saboda shu'unan aiki da suka yi yawa a wannan rana, sai dai ko a nan gaba. Tunda dai sun saba bin sawun irin waɗannan ɓata gari su daƙumo su. Wanda kuma muke fatan su ma waɗannan matasan ƴan fashin dubinsu ta cika su faɗa hannu, mu haɗe da su a shalkwatar ƴan sandan da ke can Banfai. Yanzu kuma za mu waiwayi batun yanda kotu ta kori ƙarar da PDP da ɗan takararta Abba Kabir Yusuf suka shigar suna ƙalubalantar jam'iyyar APC kan sakamakon zaɓen gwamna, inda tsauraran matakan tsaro da aka sanya a wajen ya sanya wani ɗan jaridar bogi ya tsinci talatarsa a Laraba lokacin da yake ƙoƙarin kutsawa cikin kotun ya ɗauko rahoton hukuncin shari'ar. Lamarin da ya sanya shugaban 'yan jaridu a jihar Kano, Comrade Abbas Ibrahim, ya magantu da wakilinmu dake kotun Yusuf Nadaba Ismail.
Yace to shi dan jarida ne, to nan take ko aka tambaye ni na san shi, nace ban san shi ba. Ya fito da wani ID card dinsa wanda yake ni ba ma san abin da ID card din ke rubuce akai ba. To amma dai na ga yan sanda sun tafi da shi wannan mutum da yazo ya sojan gona a matsayin dan jarida.
To jakadan labarin dai Yusuf Nadaba Ismail ya rawaito cewa dandanar yan sandan jihar Kano ta bakin kakakinta DSP Abdullahi Haruna ya ce sun binciki mutumin, sun kuma gane cewar kuskuren hawa layin tantancewa yayi, maimakon ya hau layin da ida ce da shi sai ya hau layin yan jaridu dan haka sun sallame shi. To daga baya dai, bayan kammala tantancewar, mai shari'a Halima Shamaki ta shiga kotun ta kuma zauna, inda ta karanto hukuncin korar karar, ta kuma ce ta kore ta ne saboda shedin da PDP ta gabatar sun yi rauni, al'amarin da ya wa lauyan APC Musa Abdullahi lawan dadi, dan haka yace sun gamsu.
Alhamdulillahi, abinda nake ji a yau shine kotuna sun nuna cewar mutum idan dai har yana da gaskiya zai iya zuwa kotu kuma ya samu gaskiya. An kawo mu kotu kuma mun zo, alhamdulillahi alhamdulillahi, kotu kuma ta nuna mu ne muke da gaskiya, alhamdulillahi.
To shi kuwa lauyan PDP Bashir Yusuf Tudun Wada cewa yayi hari sai kotun daukaka kara, tunda dai basu gamsu ba.
A shirye muke, za mu tabbatar da cewa duka mandate din da yan takarar mu yake da shi mun kokari mun dawo da shi in Allah ya yarda ta hanyar shari'a. To yanzu za mu shigar da daukaka kara, kuma ina tabbatar maka yau din nan Allah ya yarda za mu shigar da daukaka karar mu zuwa kotun appeal.
To tunda lauyan na PDP ya ce za su sama wa kansu lafiya su tafi kotun daukaka kara, to mu ma bari mu sama wa shirin namu lafiya, amma fa ba ta irin waccan siga ta siyasa ba, a'a lafiya irin ta rahoton lafiya wanda jakadiya Nafisa Ahmad ta zanta da wani ƙwararren likita akan lalurar cassa wacce wasu suke kiranta da gwami.
Sunana Dr. Umar Yahaya Muhammad, kuma ni ainihin likita ne kuma ɗalibi a asibitin National Orthopedic Hospital Dala da ke nan garin Kano, wato asibitin kashi. Shi wannan cuta na rickets kuma cassa wato gwami, akwai abubuwa da dama da suke kawo wannan cuta. Akwai ƙarancin cin abinci da ke ɗauke da sinadarin vitamin D, da ƙarancin shishi yake haifar da rashin ƙwarin kashi. Sannan rashin shiga rana, kullum mutum yana da cikin gida, shi ma yana da alaƙa da wannan cuta. Sannan akwai cututtuka kamar cutan hanta, cutan ƙoda, kuma suna da ainihin nasaba da wannan cuta.
To kamar yan shekara nawa ne ake samu wannan cuta ta gwami tana da?
Yara daga haihuwa zuwa shekara 3-4 su ne suke fama da wannan cuta. Wannan cuta yana kama manya, amma kasancewar su manya ainihin halittar su ta kashi ya riga ya kammala. To yanda zai tarisirantu a ainihin su manya ba yana da bambanci da yara.
Shi wannan ciwo idan a misali yaro ya kamu da shi tun yana karami, idan yana girma yana iya warkewa ne ko kuma akwai wani abubuwa da dabaru na likitoci da kuke yi musu ko kuma daidai?
Wannan cuta ne da yake da magani, idan an gano cewa shi ne ana ba da magani, cuta za ta bar yaro, ko kuma a gano me ke haifar da shi karancin wannan sinadari da na bayani. Idan aka ainihin magance tushen abin, so hakan yana kawo waraka kuma mutum zai warke gaba daya.
To wani irin shawarwari za a ba wa iyayen yara dangane da ita wannan cuta, misali idan suka ga wasu alamu da suke nuna yaro yana tare da ita?
Kaman yaro a dinga dan fitar da shi, ana dan fitar da shi hasken rana haka. Sannan cin abinci mai gina jiki irin su kwai, madara, kifi, sai a kokari ana ba yaro.
To kafin mu karkare, hukumar gudanarwar makarantar Aminu Kano Commercial na sanar da jama'a cewa za ta gudanar da jarrabawar shiga sakandare aji daya a ranar Asabar 5 ga watan Oktobar shekarar da muke ciki. Sabuwar hukumar gudanarwar ta dauki alwashin inganta ilimi a makarantar, dan haka sai wanda ya ci jarrabawar za a dauka, za a iya siyan fom a harabar makarantar akan kudi naira 500 kacal. Jarrabawar ta shafi har waɗanda suka riga suka siya fom din, sanarwa daga hukumar gudanarwar makarantar. Kuma jumlatan wahidatan shirin na wannan rana ya riga ya kammala, a madadin Nafi Salisu da taimakon Aminu Ahmad Abbas waɗanda su ne suka sada ni da ku, sai abokan aiki 'yan 5 sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Dinki nake mana fatan saduwar alkhairi, wassalamu alaikum.